Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 a gogon Najeriya da Niger. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa ƙasa da mako guda bayan da aka cimma shirin zaman lafiya tsakanin bangarorin ƴan tawayen da ke takaddama da juna a yankin Kidal na kasar Mali. Wani sabon fada ya sake kaurewa. A Najeriya kuwa majalisar dokoki ta jihar Kano ta gudanar da taron jin ra'ayin jama'a dangane da kudirin dokar sabon tsarin kula da lafiyar ma'aikatan gwamnati a jihar.
Na farko matakin albashi na 1 zuwa na 7 ya zama naira 900, matakin albashi na 8 zuwa na 12 1400, matakin albashi na 13 zuwa sama 1900.
To a nan Amurka kuwa yau ne dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump zai yi jawabin amincewa da tikitin da jam'iyyarsa ta bashi na tsayawa takara a matsayin shugaban kasa. Kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda kuke kallon yakin neman zaben da ake yi da ma shi babban taro na jam'iyyar Republican a nan Amurka. Ya kuke kallon yanayin tafiyar yakin neman zaben ya zuwa yanzu? Lambar da za ku kira ita ce 2022055655, amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Turkiya ta ce za ta dakatar da amfani da gundin kare haƙƙin bil'adama na tarayyar Turai a lokacin da Turkiya ke aiwatar da dokar ta baci na watanni uku wacce ta ayyana don kawar da waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnati. Mukaddashin Prime Minister kasar Newman Kurtulmaz ya ce Turkiya za ta dau mataki kamar yadda Faransa ta dauka a ƙarƙashin babi na 15 na wannan kundin, wanda ya baiwa kasashen damar jinginar da ka'idoji da ke cikin kundin a lokacin da suke cikin hali na yaƙi ko wani tashin hankali na gaggawa. Ana sa ran majalisar dokokin ƙasar Turkiya za ta tabbatar da buƙatar shugaba Erdogan, sannan kuma zai wato na wannan dokar ta ɓaci kenan a wani mataki na kawar da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki da bai nasara ba na ranar Juma'a. Shugaba Erdogan ya bada sanarwar ne na kafa dokar ta ɓaci a kan gidan talbijin a lokacin da yake jawabi ga ƙasa da jiya Laraba bayan wata ganawa da ya yi da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministocinsa.
Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana shakku a kan ko ya kamata Amurka ta rinƙa kare ƙawayenta kai tsaye da zarar an kai musu hari, wanda wani ƙawance ne na sojin Amurka da Amurka ke yi da na nahiyar Turai mai ƙarfi tun bayan yaƙin duniya na biyu. A yayin da yake shirin gabatar da jawabi da yammacin yau Alhamis ga babban taron jam'iyyarsu na karɓar izinin tsayawa jam'iyyarsu takara, Trump ya shaida wa jaridar New York Times cewa idan aka zaɓe shi, Amurka za ta gindaya wasu sharuɗa kan kai ɗauki idan aka kai wa ƙasashen NATO 27 hari. Trump ya ce zai duba ko sauran ƙasashen da abin ya shafa na da shirin bada nasu tabbacin wurin samun da kuɗaɗen aikin kare kansu, wanda a can da babban aikin Amurka kenan, amma kuma wanda yanzu ba ta iya ɗaukar nauyin samar da kuɗaɗen ita kaɗai wajen tsaron ƙasashen da ke cikin NATO. Nan da nan dai babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya maida martani kan zancen, yana mai cewa jin ƙan juna shi ne babban manufar ƙungiyar ta NATO.
To jama'a, kuna shan wayannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ta wani gefe kuma, a maimakon haɗin kai sai ana samun rarraban kawuna a wurin babban taron jam'iyyar Republican na ƙasa wanda ke ƙarewa a yau Alhamis sakamakon sukan lamiri da ɗan majalisar dattawa na jihar Texas Ted Cruz ya yi wa ɗan takarar jam'iyyar Donald Trump a wani taron a wurin taron da ke zuwa ƙarshe a cikin kwanaki na huɗu da yake jawabi ga tawagar wakilan jam'iyyar na jihar Sakidam. A yau Alhamis a wurin wannan taro da aka yi a Cleveland, Ted Cruz ya ce ba zai jefa wa 'yar takarar Democrats Hillary Clinton wato kuri'arsa ba, to sai dai kuma ya ƙi bayyanawa ko yalla zai jefa wa Trump. Ted Cruz ya ce shi ba mutum ne da ke yawan bada goyon baya ga mutane da ke zagin matarsa da mahaifinsa ba. A lokacin zazzafan yakin neman zaɓe tsakaninsu don takarar Republican Donald Trump ya ci mutunci ga matar Ted Cruz Heidi da kuma mahaifinsa Raphael. Donald Trump ya maida martani akan sukan lamiri da Cruz ya yi, inda ya ɗora akan shafinsa na Twitter yana cewa akwai haɗin kai a cikin jam'iyyarsu ta Republican. Ya ce kada a kula da waɗannan 'yan tsiraru da suka sha kayi, jam'iyyarsu na nan haɗe, akwai soyayya wurin wannan dandalin taro. Maganganun na Cruz ya zo ne a cikin jawabinsa wanda ya yi ajiya gaban masu halartar taron fidda ɗan takaran, inda kuma mutane da suka taru suka masa kuwan zolaya saboda wato ya ƙi fitowa fili ya ba da goyon bayansa ga Donald Trump.
Labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga kanan Najeriya, inda a yau ne Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta gudanar da taron jin ra'ayin jama'a dangane da ƙudurin dokar sabon tsarin kula da lafiyar ma'aikatan gwamnati a jihar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
Gwamnati ta tsara cewa a duk ƙarshen wata za a rinka cire naira 1,800 daga albashin ma'aikatan da ke mataki na 1 zuwa na 7. Sai naira 2,800 ga masu mataki na 8 zuwa na 12, yayin da masu matakin albashi na 12 zuwa sama za a dinga cire musu naira 3,800. Sai kuma manyan sakatarori da makamantansu da za a rinka cire musu naira 4,800. Kowane ma'aikaci dai zai rijista ne da shirin tare da iyalansa guda uku domin cin gajiyar wannan sabon tsari.
Mun kawo shawarwari wanda muke roƙon wannan majalisa mai albarka ta duba su da idan basira. Na farko, matakin albashi na 1 zuwa na 7 ya zama naira 900, matakin albashi na 8 zuwa na 12 1,400, matakin albashi na 13 zuwa sama 1,900, waɗanda suke rike da makaman gwamnati 2,400. Wannan yana nuna cewa mun ɗauki rabin abin da gwamnati ta yi proposing cewa za a yanka a albashin ma'aikata.
Kwamarar Kabiru a domin jibir kenan shugaban reshen jihar Kano na ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya. Shi ma shugaban kungiyar malamin makarantun primary ta ƙasar reshen jihar Kano, Comrade Muhammad Abubakar Hambali, ya bayyana matsayin kungiyarsu dangane da wannan ƙudurin doka.
Malaman makaranta a cire su daga wannan tsari har sai gwamnati ta biya musu bukata kamar inda ta biya wa shauran mai tafi bukatunsu.
Wannan sabon shirin kula da lafiyar ma'aikata na jihar Kano na kamanceceniya da shirin inshoran lafiyar ma'aikata na ƙasa wadda Majalisar Dokoki ta Najeriya ta yi doka a kai. Ɗan kadai ɗin Kano Hakimin Tudun Wada Dr. Bashir Muhammad shi ke shugabantar wani kamfanin inshoran lafiyar jama'a, ya kuma yi ƙarin haske dangane da sabon tsarin.
Harka ce ta taimakekeniya, kuma ana magana addini, ni musulmi ne.
Mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Kano wanda ya buɗe taron a madadin shugaban majalisar Honorable Kabiru Alassarurum ya ce za su yi amfani da bayanan da aka tattara a yayin taron.
Wannan gida yakan nemi ra'ayin al'umma domin tabbatar da cewa an yi dokar da za ta amfani al'umma, domin dan su ake yi, domin a tabbatar da cewa an saurari jama'a, an ji me suke so kafin tabbatar da wannan doka.
Mataimakin shugaban majalisar dokokin Kano kenan Honorable Hamisu Ibrahim. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a can yankin Kidal na ƙasar Mali, sabon faɗa ne ya ɓarke tsakanin 'yan tawayen da ke gaba da juna ƙasa da mako guda bayan da aka cimma wani shirin zaman lafiya a jamhuriyar Nijar. Ɗazun abokin aikinmu na sashen muryar Amurka da ke yaɗa Faransanci zuwa Afirka, Idris Fall, ya tattauna da wani mazaunin yankin da ake faɗa.
Qui est-ce qui s'affronte?
C'est la SEMA et puis le GATIA.
To kamar yadda suka tattauna a cewar mazaunin yankin, fadan ya barke ne tsakanin 'yan tawayen SEMA da GATIA, kuma yanzu haka shi yana zaune ne a cikin gida domin ya kare lafiyarsa, kuma fadan ya fara ne tun kusan sa'a guda da ta wuce. To a can ƙasar Turkiya kuwa hukumomin ƙasar ne suka ayyana dokar taɓaci bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Na tuntuɓi Hassan Adamu Ɗanjinmai, wani ɗalibin Najeriya da ke karatu a Istanbul, wato birni mafi girma a ƙasar ta Turkiya halin da ake ciki a yanzu.
Abubuwa dai abubuwa kamar restaurant ko kuma wani business da sauran ayyuka mutane dai suna fitowa su yi ayyukan su, amma still idan ka fita kan hanya zaka ga mutane civilians kenan, mutanen ƙasar Turki din zaka ga suna tayawo da flag din su, suna celebrating na
wato tutar ƙasar kenan
nasara yawa da sauran su, wasu suna ihu, zaka ga wasu suna ihu ba suna kiran sunan shi shugaban ƙasar nasu Erdogan. Irin abubuwa ana yi amma dai ba dai normal kamar da ba,
kamar kira ne na da suke na sunansa na goyen baya ko ko na adawa da shi.
To gaskiya yawanci suna zance ana goyen bayan sa ne, amma kuma akwai daidaiku ɗaya mutum biyu haka ko kuma daga cikin mutane dai da ba sa basu goyi bayan hakan ba, wasu kuma suna tunani ma gaba ɗaya ma abin da ya faru din set up ne,
wato kamar an shirya ne.
Yawwa kamar an shirya ne ba wai gaskiya haka din ya faru ba.
To
akwai da yawa suna goyen bayan sa, akwai kuma ɗaya biyu kuma dai da ba sa goyen bayan sa akan faruwar hakan gaskiya.
Hassan Adamu dan jimai wani ɗalibin Najeriya da ke karatu a Istanbul, babban wato ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Turkiya. To a nan Amurka kuwa yau ne ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump zai yi jawabin amincewa da tikitin da jam'iyyarsa ta bashi na tsaya mata takarar shugaban ƙasa. A tattaunawar da muka yi da abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu wanda ke birnin Cleveland da ke wato jihar Ohio, na tambaye shi yadda ake hasashen jawabin na Trump zai kasance.
To da alaman watakila yau za a yi abin ba tare da an samu wani kace na ce ba, tunda aka fara tare duk dare sai a duk ranar taron sai an samu wani abu da jama'a za su rinka magana kai kamar yadda muke magana Ted Cruz. To yau babu wani cikin masu jawaban, babu wani fitacce da ake zaton zai yi wani abu da zai tada kura. To amma harka ta Trump kamar yadda matar ta ce indai harka ce ta Trump, to ba za a rabu da abun ban dariya da wasan kwaikwayo ko kuma abubuwa dai na almara da irin ba, a kasa samu wani abu ba. Indai harka ce ta Trump to kada mu cire tsammani, ba mamaki wani abu ya faru, amma dai ana tsammanin cewa babu wani abu illa dai kawai jawabin nasa. To Allah ya san me zai biyo ba, saboda ka san magaganun nasa wani lokaci su ba da akwai abubuwa da su haifa.
To mun gode kwarai da gaske Sahabu Imam Aliyu. Sahabu Imam Aliyu kenan abokin aikin mu dake in Cleveland a can jihar Ohio. Kuma da la yau kan wannan batu na yakin neman zabe a nan Amurka, zamu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda al'amura ke gudana a yakin neman zaben da ake baki ɗaya, musamman ma a wannan mataki na babban taron na jam'iyyar Republican. Ya kuke kallon yanayin tafiyar yakin neman zaben zuwa yanzu a nan Amurka? Mun samu dan tangarda da wato lambar da kuka saba kira. Yanzu zan karanto lambar da za ku kira idan muka bude layukan mu. Lambar ita ce 202-619-7922. Zan nana ta 202-619-7922. Kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Maso zowa office koye office, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi na yake ci.
Kaya yara gumi na nake ci.
Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toko, na tabbata gumi na yake ci.
Kaya yara gumi na nake ci.
Sai an sha wuya kan sha shawo ya akan sha dadi kai yanya ragumi na nake ci.
Kai yanya ragumi na nake
kama da zamani na kawayen mu akaz nike yawo na yazan hanna haudoki na
sa babur yanzu gane akan motoci na tabbata gumi na nake ji
kaya yara gumi na nake ji
kuma kowa ya mike dangi ku tattale ku neme na kan ku kama kowane gumi na yake ji
kaya yara gumi na nake ji
shata alhaji dan kadnawa
kada manta na tare da sashen wasu na murya Amurka ne yanzu karfe 5 na yamma saura kwata a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka kiran mu na farko ya fito ne daga Nasarawa wane ne akan layi
kada shi maza daga Nasarawa sai san kungiya mafi mabutan kafa baya da labarai da su gaban kasa
yawa to muna jin ka
eh to maganan siyasan Amurka a yanzu wato gaskiya muna farin ciki da wannan amma gaskiya akwai fura a gaban wannan bawan Allah da ya sa kai yanzu
wa kake nufi kenan wa kake nufi
ko akwai aiki a gaban sa sosai
eh to muna jin ka
eh to kaga kuma siyasa Amerika ya bambanci da siyasun na sauran duniya gaba daya dai gaskiya su kaga nasu kuma ana kokuwa gare su ne amma gaskiya akwai aiki a gaban shi wannan mataki mai neman mai takara a yanzu gaskiya shi ma akwai aiki a gaban
to madalla mun gode bari mu je jihar Taraba wane ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana Alhaji Nafi Muhammad Goje daga garin Taraba jihar a karamar hukumar Gaso a garin Gaso
muna jin ka Alhaji
eh to wannan dai abin da yake tafiya dai duk da yake dai ban ji magana sosai ba me yake
muna tattauna ne kan batun ra'ayinku yadda kuke kallon tafiyar yakin neman zaben Amurka na zaben shugaban kasa da za a yi
America
eh
so mu dai babu abin da zamu fada dai sai dai mu ga wa ainihin dan takaran jihar dan takaran da yake cikin wanda yake kan wanda yake abin nan nasa yanzu cewa ya mai da ainihin jihukan sa cikin tabe duk maganganun da yake kwanakin baya akan maganar musulmai
to malam da mun gode a mai kira kenan daga Taraba bari mu je jihar Adama wane ne akan layi
awal Usman Bobi
yawa to muna jin ka malam awal
to ni dai ra'ayina gaskiya wannan dan takaran bai cancanta ba
me yasa ka faɗa ka
eh dalilin shi ne yasa irin kalamin da yake yi shi wai zai hana musulmai shiga Amerika nan wannan shi ne zai kawo zargin da ake wa Amerika da hannunsa cikin ta'addancin da ake yi a kasashen musulmai.
Yawa to baya ga wannan awal Usman Mubi kamar me yake baka sha'awa ga dangane da yanayin yadda ake yakin neman zaben na Amurka a kuna abu da yake baka sha'awa ko kuma yake bata maka rai to na kamar layin na Usman Mubi wato awal Usman Mubi ya katse bari mu je jihar Kebbi wane ne akan layi
salamu alaikum
wa alaikum salam
to kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuce
to muna jin ka dan Asabe
to a gaskiya ni abin da ke bani sha'awa ga siyasar America a siyasa ce wadda ake mai tsafta babu hayaniya babu zage-zage babu cin mutunci babu tsara suka
anya dan Asabe mai fata an dan taba zage-zage da suka juna da kalaman batanci ko lokacin baka bin abin da ke faruwa
eto gaskiya ko an samu wannan karo ne domin siyasar da ake a America ko kuma ice kasashen turai ya sha babban da namu
to madalla mun gode dan Asabe mai fata daga Yauri a jihar Kebbi bari mu je Lagos wane ne akan layi
na'am sunana Malam Wada daga nan Lagos
to Malam Wada muna jin ka
so da farko dai ina gode wa Allah bisa samun ku da nayi a yau ina trying kullum amma labai sai ina sa'a ba sai yau na samu
Allah sarki mu muna matukar farin cikin wato kasancewa ka kira mai kwasa mai mu menene ra'ayinka to
wallahi na'am ra'ayina game da siyasar America to shi dai haka ne da mu rayuwa take shi wannan kan takarar jam'iyyar Republican wani irin mutum ne wanda to ga ni duk duniya kowa ya sa masa ido game da abubuwan da yake fada to saboda haka muna musu fatan alheri a takaice dai Allah ubangiji zai sa su gama lafiya
to mun gode kwarai Malam Wada daga jihar Lagos bari mu je Gombe wane ne akan layi
ni wala Isiyaku daga jihar Gombe
to Malam Isiyaku muna jin ka
wallahi ban taba kama ku ba na kama ku shine babban farin ciki
Allah sarki mu muna farin ciki da ka same mu menene ra'ayinka a yau
ra'ayi da shine fatan mu kiro Allah ba mu rabu
Ishaku daga Gombe sai ka dan daga murya kaman layi naka yana dishewa to na gama kaman layi na sha tsinke bari mu je jihar Kano wani ne akan layi
Bashir Sani Kura ne
to Malam Bashir muna maka maraba da zuwa menene ra'ayinka
a ra'ayi na shi ne gaskiya a yan jaridu na duniya suna fifita yan takarar democrat
wato fiye da na republican kenan kake nufi
eh kare da gaske
me yasa ka fada ka
a to ai mafi yawanci ko jawabi da zai yi da menene sai yanzu ana nuna cewa jawabin sa akwai tsauri da shauran su wanda kuma a demokradiyya ce bai kamata ba
ra'ayin Bashir kenan daga jihar Kano mun gode kware da gaske bari mu je Yobe wane ne akan layi
Abdullahi Ibrahim ne daga yar Yobe
yawo to muna jin ka
dan da yake cikin musuluncin ya jawo masa matsala
na ga zamu katse wannan mai kira daga Yobe kuma da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku muna godiya ƙwarai da gaske mun katse shine saboda layin bashi da ke kuma lokaci ya karato muna godiya ƙwarai da gaske yanzu kuma sai wasanni
a takaice
Kasar Spain ta dauki tsohon kocin kungiyar Porto Julian Lopetegui a zaman sabon mai horar da ƴan ƙwallon ƙasar. Lopetegui dan shekaru 51 tsohon mai tsaron gida ne na kungiyar Barcelona wanda ya taɓa lashe wata babbar gasar ƙasa da ƙasa da ƙasar ta Spain a shekara ta 1994. Haka kuma ya yi horar da ƴan wasan ƙasar ƴan ƙasa da shekaru 19 da shekaru 20 da kuma ƴan ƙasa da shekaru 21. Tsohuwar kungiyarsa ta Porto ta kore shi ne a watan Janairun da ya gabata. Kuma yanzu zai maye gurbin Vincent del Bosque mai shekaru 65 wanda tun a bara ya bayyana aniyarsa ta yin murabus bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Turai ta wannan shekara. Wata mai kama da wannan kuma a yau ne ake sa ran bayyana Sam Allardyce a zaman sabon kocin kasar Ingila. Allardyce zai maye gurbin Roy Hodgson wanda ya ajiye aiki sakamakon ficewar kasar ta Ingila daga gasar nahiyar Turai bayan da kasar Ireland ta doke ta a matakin 16. Allardyce zai bar Sunderland bayan kwashe tsawon watanni 9 yana horar da ƴan wasan. ƴan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na kasar Russia na ci gaba da kasancewa cikin dakatarwa daga halartar wasa sakamakon zargin wani shiri na damfara da kasar take gudanarwa. Kwamitin wasannin Olympics na kasar da ma ƴan wasannin kasar 68 sun yi tayin kurin sauya wannan hukuncin dakatarwar to amma kuma kotun musamman ta sha'anin wasanni ta tabbatar da shi. To yayin da ya rage saura kwanaki kalilan da soma babbar gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympics a birnin Rio na kasar Brazil, hukumar shirya gasar ta duniya ta ce a yanzu ta dauki kwararren matakan kariya ga 'yan wasa daga cin zarafi sa'ad da suke wasannin su. Hukumar ta ce ta yi hakan ne bisa kudirin kawo sauyi ga wasannin na Olympics ya zuwa shekara ta 2020, inda gasar ta birnin Rio ta bana za a samar da wata kafa da 'yan wasa za su iya bada rahoton duk wani nau'i na cin zarafi ko kuma zagi a gare su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun shekaru ko ma ƙaruni da dama, Amurka tana kan gaba wurin bada taimakon raya ƙasashe a faɗin duniya don rage haɗin kunci da samar da rayuwa mai kyau da inganci ga al'umma. A shekarar 2010, lokacin da aka samu tashin farashin kayayyakin cimaka wanda ya ƙara yawan mutanen da ba su samun abinci zuwa biliyan 1, gwamnatin shugaba Barack Obama ta kaddamar da wani shirin samar da abinci na ciyar da al'umma da aka yi wa lakabi da sunan Feed the Future, wanda ke zama babban shirin da gwamnatin Amurka ta kirkiro da shi don kawar da yunwa a duniya da samar da abinci. Babban manufar wannan shirin ita ce haɓaka harkokin noma a duniya don tabbatar da ita a matsayin hanyar bunƙasa tattalin arziki. Shirin na Amurka ya taimakawa miliyoyin mutane wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda ya sa a shekarar 2015 kadai waɗannan manoma sun sayar da amfanin gona mai yawa wanda ya kai na dala miliyan 800. A ƙarƙashin wannan shirin, gwamnatin Amurka ta taimakawa ƙananan yara miliyan 18 a ƙasashe masu tasowa don ƙara samun musu abinci mai gina jiki a bara. Haka kuma a farko-farkon watan Yuli na wannan shekarar, Amurka ta sake ɗaukar wani babban mataki na kawar da yunwa da tamowa, inda Majalisar Wakilan Amurka ta amince da shirin samar da abinci a faɗin duniya, shirin da shugaba Obama ya sa hannu ya zama doka. A ƙarƙashin wannan dokar, fadar shugaban Amurka ta White House za ta tsara matakin farko na fitar da dabarar samar da abinci a duniya da ingantacciyar hanyar aiwatar da ita wurin taimakawa ƙasashe masu tasowa su ƙara yawan amfanin gonan da suke nomawa, da kuma daidaita bunƙasa noma shi kansa, sai kuma rage yunwa da ƙara abinci mai lafiya, samar da gine-gine a yankunan karkara da haɓaka tattalin arzikin mutanen karkara. Shirin zai kuma tabbatar da adalci ta hanyar ajiye matakan kimantawa da kuma karɓar rahoton shekara-shekara akan yadda hukumomin gwamnatin tarayya 11 masu aiki da noma da samar da abinci suke kashe kuɗaɗensu. Dokar samar da abinci a duniya ta shekarar 2016, ko shakka babu, za ta mayar da shirin samar da abinci don rage yunwa a duniya da Amurka ke yi ta zama doka, kamar yadda shugaba Obama ya faɗa a wata sanarwar da ya rubuta. Ya ce wannan shirin da gwamnatinsa ta fara ya taimaka wurin bunƙasa ci gaban tattalin arziki da kuma rage yunwa a duniya da rage talauci da tamowa a cikin 'yan shekaru kalilan. A yanda suka riga suka sami nasara mai yawa a ƙarƙashin wannan aikin haɗin gwiwa a duniya, shugaba Obama ya ce yana kyautata zaton idan aka ci gaba da wannan ƙoƙarin da taimakon da wannan dokar za ta bayar, za su iya samun gagarumin nasara fiye da abin da aka samu tsakanin 'yan shekarun da suka gabata. Ya ce za su iya kawo ƙarshen talauci da yunwa a duniya a yayin tsawon rayuwarsu. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
‘Yan sanda a Brazil sun kama mutane 10 wanda ake musu zaton suna shirya wani hari a wasannin Olympics da za a yi a Rio de Janeiro a ƙasar Brazil. Wasu mutane 2 kuma suna hannun hukuma ana musu tambayoyi. Ministan Shari'ar ƙasar Alexandra Moraes ya ce wannan ƙungiya ba ta da ƙarfi kuma ta yi kaɗan. Ministan ya ƙara da cewa 'yan Brazil baki ɗaya ne suka haɗa ƙarfi kuma suka watsa saƙo akan shafukan zumunta kamar WhatsApp da Telegram. An kai musu sumame ne kuma aka kama su a faɗin ƙasar baki ɗaya. A mako da ya gabata, biyo bayan wani hari da aka kai da babbar mota a birnin Nice ta ƙasar Faransa, Brazil ta ƙara matakan tsaro saboda wasannin Olympics da za a yi, wanda za a fara a ranar 5 ga watan Agusta. Turkiya ta ce
to masu sauraro mana afuwa, za mu tsaya da Babu Yakubu da labari a takaice. Masu sauraro, abin da ya sauƙaƙe nan baki ɗaya cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. To madadin shi Babu Yakubu da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Christian da ta haɗa shi shirin, sai kuma injiniyan mu Keith Holmes da ya daidaita mana sautukan, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Assalamu alaikum.